الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديبو بليش ليهدم أولا من سافيا سافير الله دي شاتقص قوات الرجب الشكرة تدبو داد للي حدود 35 تهجر منظر الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وانكم شيني شابقي قوات بير الشكرة تدبو بيو دقو مشاهدو الاساف ميلانية تي قبل كراتمنا سيرة منظر الله صلى الله عليه وسلم على تاريخ لا يوسع دقى لتافا الرحيق المختوم وما كون دي قباتا mun tsaya inda akai mufawada da mutanen Khaybar Yahudawan Khaybar da yadda suka tattauna shine ma'anar mufawada kowa ya kawo ra'ayinsa a daidaita akan wani abu to an yi tattaunawa ta zaman lafiya ko kuma ta yadda za a kare yaki a bayan ta ne zamu ji abin da ya gudana na warware alƙawari daga wasu mutum biyu ko daga wani mutum daya da kuma dansa wato ibnu abi al-uqayq da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe su sakamakon ƙarya da suka yi masa shine inda zamu tashi ko yace qatlu ibnai abi al-uqayq li naqdi al-ahd kisan ya'yan abul huqayq guda biyu saboda warware alƙawari da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam al-mubarak furi yake cewa wa ala radmi hadhihi al-muahada didda wannan yarjejeniya da alƙawari da waɗannan mutane suka dauka na cewa ba za su koye wani abu na dukiyoyin yahudawa a wani wuri wanda ba su faɗi inda yake ba didda haka ghayyaba ابن ابي الحقيق مالا كثيرا ودنن ايا نا ابي الحقيق سيده سكا بوي وتا دوكيا مي يوا غيب مسكن سيده سكا بوي وني بوهو نا فاتا شيني مسك جلد كمان دي فسر امكو اكسا جلدا واتو وتا وني قرغي دا اكي بوي دوكيا ا cikinsa wanda akai shi a tsari irin na buhu akwai dukiya mai yawa a ciki wannan mutumin sai suka yi ƙarya suka ce ai shikenan iya dukiyar da Yahuda suke da ita bayan ku sun yi alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda muka ƙare makon da ya gabata cewa kada fa ku boye wani abu in kuka boye wani abu ya bayyana to a bakin ranku suka ce eh to shine din da hakan mun san bai bude da dukiya sai da suka boye din wannan mask da aka samu fihi malun akwai dukiya a ciki wa uliyin da kuma kayan wato ado na mata walagwalai kenan li huyay ibn akhtab na huyay ibn akhtab shugaban banu nadir kana ihtamalahu ma'ahu ila khaybar wanda dama ya dauko su ne zuwa khaybar hina ujliyatin nadir yayin da aka koro banu nadir daga madina in ba ku manta wannan ba ai mun karanta a baya yace qala ibn ishaq ga yadda abun ya gudana a riwayar muhammad ibn ishaq yace wa ata rasulullahi wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kinanata ar-rabi an zo da kinana ar-rabi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana indahu kanzu bani nadir wanda dama akwai taskoki na bani nadir a wurinsa fa sa'alahu anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ina dukiyoyin nan na bani nadir da kuka dauko daga madina lokacin da aka koro bani nadir kuka yi khaybar da su fajahada an yakuna ya'rifu makana sai musun cewa shi fa bai san komai ba ba wata dukiya shi bai san da wani abu ba a ina take bai sani ba fa ata rajulun min al-yahud sai wani mutum daga yahudawan kansu wannan yana nuna mana irin munafincin da akan samu tsakanin su za a yi magana tsakanin su wani daga cikin su ana samu ya tona asirin sai wani daga cikin su sai yazo sai faqala sai yace inni ra'aytu kinanata yatifu bi hadhihi al-khariba sai nuna wani kango shine al-khariba yace ni naga kinanan yana dan zagaye zagaye yana kewaye kewaye a gun wannan kangon kullu gada kullun da safe yadda ka san mai gona zai kewaya ga lafiyar gonarsa lokacin da ba aikin noma ake ba zai shiga ya gani faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam likinana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce makinana ara'aita kana gani in wajadnahu indaka a aqtuluk in muka samu wannan dukiyar in an je wannan wuri aka bincika aka ganta ka yadda an kashe ka bada umarni a kashe ka ka yadda qala sai ce na'am saboda bai tsammanin za a gano ba fa amara bil kharibati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a je wannan kangon fa hufirat aka tone ta fa ukhrija minha ba'd kanzihim sai aka fito da wani abu na taskokin banun nadir daga wannan wuri kaga ya tabbata yayi ƙarya kenan wancan mutum thumma sa'alahu amma baqiya duba taurin rai irin na bai hude annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi to ina sauran iya dukiyar kenan wannan da muka samu fa aba an yu'addiya sai ya kiya bayar ya kiya fadi inda za a je a dauko sauran dukiyar fa dafa'ahu ila zubair annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mika wa zubair ibn al-awwam shi wannan kinanatul rabi' din yace ungo wa qala yace da shi azibhu hatta nasta'sila ma indahu je ka azabtar da shi har sai ya ga mana inda za a sami sauran dukiyar inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna idan ana son labari a gun kamamman yaki akan iya azabtar da shi dan a samu information a samu labari fa kana zubairu yaqdahu bizindin fi sadrihi sai zubair ya rika sukan sa ma'ana ya rika naushin sa da dantsan sa zindi shine dantsi daga nan zuwa nan shine ake ce ma zindi wato hannun sa daga saman hannu zuwa gwiwar hannu shine ake ce ma zindi ya rika kimsa masa shi a jikin kirjin sa yana naushin sa da su hatta ashrafa ala nafsihi sai da ya kusa ya mutu shine ashrafa ala nafsihi thumma dafa'ahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma dafa'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila muhammad ibn maslamata sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika shi wurin muhammad ibn maslama fa daraba unquhu ya sare masa kai bi mahmud ibn maslamata a madadin dan uwansa da aka kashe mai suna mahmud ibn maslama mun san a kaida akan irin wannan idan an san akwai wani ko da yaki ake yi maimakon a yi masa kisa kisan da za a ce mutum ba makami a hannunsa an kashe shi kaga ba a saba yin wannan ba a gun yaki sai idan an samu abin da yake irin wannan abin da ya aikata na wato saba alkawari din to amma duk da haka in akwai wani sababi ana makalewa da wannan sababin domin kada ya bayyana a matsayin kisan zalunci duk da cewa ya cancanci a kashe shi ko babu wancan din sababin shine dan uwan Muhammad ibn Maslama wannan yahudawan da ma sun taba kashe shi kaga ashe kenan akwai ramukan jini akan yahudawa na ƴan uwan Muhammad ibn Maslama mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san wannan sai ya mika shi ce to kai Muhammad ibn Maslama ga kayan ku kuyi abin da za ku yi da shi in an kashe shi kaga ba kisan zalunci bane a madadin wancan ne dan uwan su da aka kashe kun gane insha Allah to sai ce wa kana mahmudun qutila tahta jidari hisni na'im dama shi mahmud din nan an kashe shi a karkashin wata katanga lokacin da ake yakin hisni na'im wato a cikin matsalolin nan da suka gina ganoyin nan da suka tsare kansu a ciki ba akwai na farko sunanta hisni na'im ba to anan an kashe shi wannan Mahmud ibn Maslamata dan uwan Muhammad ibn Maslama wa ulqiya alaihi ar-raha ji an je o masa dutsen nika shine ar-raha dutsen nika aka je o masa mai nauyi aka je o masa akan sa aka shishi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai mika wa Muhammad ibn Maslama Muhammad ibn Maslamata yace gashi nan ku yi abin da kuka so da shi Muhammad ibn Maslama kuwa kun san dama kun tuno sunan sa me ya taba aikatawa a baya cikin abin da makaranta shi wannan Muhammad ibn Maslama shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura da tawaga su je su kashe Ka'ab ibn al-Ashraf shugaban Yahuda a Madina a Banu Quraiza lokacin Banu Quraiza kumanta to shine Muhammad ibn Maslama kuma dan uwansa sai gashi an kashe shi Yahuda wanda suka shi sai mika shi ya mika wannan mutumi kinana tarabi zuwa ga Muhammad ibn Maslama suka kashe shi kuma a madadin dan uwansa da aka shi insha Allah kun gane wannan yace wa huwa yastadhillu bil jidari lokacin yana shan inuwa gindin wannan wato katanga din ko bango famata take a wurin kwa aka je ho masa dutsen nika ya rotsa masa kai ya mutu wa dhakara ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim ya ambata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara bi qatli ibni abi al-huqayq yayi umarni a kashe yayan abi al-huqayq wa kana alladhi i'tarafa alayhima bi ikhfa'il mali huwa ibn ammi kinana dan ammin dan baffan shi wancan kinana tarabi din shine dama ya tona musu asiri ya bayyana cewa lalle sun boye wannan dukiya da ake tsoran kasu boye din wala Allah wata gaba ce dama tsakanin su ya samu dama shi kuma ya tona musu asiri akai musu wannan wasaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama safiyata binta Uyay ibn Akhtab a wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kamammun yaki ya kamo a cikin su hadda Safiya bint Uyay ibn Akhtab Safiyatu yar gidan Uyay ibn Akhtab Uyay ibn Akhtab shine shugaban Yahudawan Banu Nadir wanda muka karanta a baya an koro su sai suka dawo gun yan uwansu na Khaybar wa kanat tahta kinanat ibn abi al-huqayq lokacin tana karkashin wannan mutumin da aka kashe shine mijinta kun gane kinana din nan wanda aka kashe da ya boye dukiyar nan dan gidan abi al-huqayq to matarsa ce ita safiya din to gashi an kashe shi ita kuma an kama ta a cikin kamammun yaki zamu ji abin da ya gudana wa kanat arusan hadithata ahdin bid-dukhul kuma dama can amarya ce ba a dade da tarewa da ita ba ana tarewa da ita wannan abu ya faru ga ina tunanin in an gama yaki dukiyoyin nan zai amfani da su ya dan kara fantamawa na angwanci to ashe magana sa ta kare tunda ya saba alƙawari tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da aka gaya masa in aka samu dukiyar nan ka boye ka yadda aka ce ka kun ga an yi wannan don haka ba zalunci akai masa ba kuma dama yaki ake yi lokacin yaki ko komai ana iya yin sa irin wannan to qismatul ganaimi ya aka raba dukiyoyin ganima da aka samu a wannan yaki wa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yujliya al-yahuda min khaybara annabi sallallahu alaihi wasallama yayin nufin ya kori shine ijla'i walaula an kataba Allahu alaihim al-jala'a al-jala' shine kora ace dukku tashi dukku fita daga garin nan an kore ku to annabi sallallahu alaihi wasallama yayin nufin dama ya kori yahudawa daga khaybar kun san ba a gama yakin ba su yahudawan ne suka ce a ku tsaya suka sako daga inda suka boye saboda shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni za a harba majaujawa wanda muka yi magana a makon da ya gabata ko da suka ji tsoron wannan kuma inda suka boye ƴaƴansu da matansu ne sai suka ce a bari mu sako ai sulhu a dakatar da yaki da suka sako din shine aka yi wannan yarjejeniya akan kuma za su fita su bar dukiyoyinsu ai ba ku manta ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nufin zai kore su daga Khaybar fa qalu sai suka ce ya Muhammad suka ce ya Muhammad dama ba su ce ya Rasulullah ba su yadda da shi manzo ne na Allah ba sai suka ce ya Muhammad da'na nakunu fi hadhihi al-ard kale mu ci gaba da zama a wannan kasa nuslihuha za mu rika gyaran kasar tunda mutanen nan sun dade a wurin su suka saba da gonakin su na dabinai da kuma sauran ƴaƴan itace domin wuri ne mai ni'ima game da ni ambata muku ko yanzu idan ka je Khaibar za ka ganci wuri ne daban da sauran wurin Sahara wuri ne mai ni'ima a kowane lokaci ana noma noman rani irin wannan noman rani da ake yi to za ka ga wuri ne da akwai ruwa da ba a rasa ruwa a lokaci lokaci ana kuma yin noma a wuri to shine suka ce nuslihu ha zamu gyara maka wannan kasa wa naqumu alaiha mu za mu rika aikin fa nahnu a'lamu biha minkum mu mun fi kusanin wannan kasa da wannan filaye da wannan gonaki don haka a ba mu dama mu ci gaba da zama mu ne muku aikin kuna diban dukiyar ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها كما لوكشي منذ الله صلى الله عليه وسلم باشي ده باي سماري شيني غلمان باي سماري ما سكالفي ده أتورو سو ده مدينة سو زو سنة ايكي مبونكين أنا سامو أمباني إن هر أكا كوري وأن مزاجي نيهودا وسكبر ولن توبابو مي ايكي يجال ولن kaga za a rasa amfanin gonar da ake samu a wannan wuri kuna fahimta wa kanu la yafruguna yaqumuna alaiha la yafruguna yaqumuna alaiha wannan shine daidai a wurin ku me aka rubuta la yafruguna hatta ne ko ko ba ka ba to ku cire wannan hatta din kuskure ne yadda yake hatta a asalin bugun shi kansa wannan littafin la yafruhuna yaqumuna alaiha a cikin littafin dalailun nubuwa na al-Baihaqi wanda shi ma ya ruwaito wannan riwayar da kuma sauran littafan duk da suka ambaci wannan kissa babu wannan hatta din kuskure ne a bugu aka sata a bata ciki asalin zancen shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai la yafruguna ba su da lokaci ba su da farad shine yafrugun ba su da dama ba su da lokacin da za su kebe shi domin su zo su yi wannan aiki din shine la yafruguna yaqumuna alai a riwayan dalailin nubuwa abinda yake la yafruguna an yaqumu alaiha ba su da lokacin da za su zo si tsayu si aiki akan wannan gonaki dan haka dai ku cire wannan hatta sawa'un a wannan asalin littafin da kuma riwayoyin da suka tabbatar da wannan kissa din babu wannan hatta din insha Allah kun zagaye ta ko in ka zagaye ta kawai ya isa saboda a san cewa kuskure ne ina jin kun san yadda ake gyara a littafi ko in kana karanta littafi a makaranta akwai yadda ake koya wa mutum yadda zai rika mu'amala da littafi ban sani ko ba mu taba magana ba in kana da littafi a hannunka za a yi gyara to sai ka koma gefe sai ka jawo alama zuwa gefe sai ka rubuta a asalin littafi kaza da kaza kaza ne kada ka soke ka sa biranka ka kashe haka ba haka ake ba domin wanda ya zo bai san cewa an yi gyaran ba zai ga kai ka taba wa mai littafi aikinsa to ba a yin haka ka'ida sai ka sa biro sai ka zagaye kalma kai mata cycle sai ka jawo biron gefe sai ka yi rubutu cewa da abin nan asali ga yadda yake amma gyara ne daga littafai kaza da kaza da kaza cewa wannan kuskure ne mun fahimci abin duk lokacin da wani zai zo ya karanta ba kai ba zai fahimci cewa gyara ne ake duk lokacin da ka samu kuma wani gyara a littafi to dama ba a yi haka baka bata wa mai littafi littafinsa sai ka zagaye ka ce a wata nuskar an ce kaza da fatan mun gane wannan shi ma yana cikin abin da malamai suke zama su koya wa dalibai yadda ake yin su saboda mu'amala da littafai da gyara su to mu kyale wannan yace fa taqum khaybara ala anna lahum ash-shatra min kulli zar'in to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yarjejeniya da su tunda ba yadda za a yi in aka kore su ba wanda ya san yadda ake noman wannan wuri yadda ya kamata irin su za a yi hasarar amfanin gonar da ake samu sai shi to shikenan ku zauna amma da sharafin za ku noma wannan guri duk abin da aka samu kowace shekara za ku dau rabi za mu zo mu karbi rabi daga Madina kun gane wannan wa min kulli thamar da kuma dukkan abin da aka samu na ƴaƴan itacen yace ma badali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuqirahu ma to gurgudan abin da ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akai wa kana abdullah ibn rawaha yukhrisuhu alaihim sai aka sa abdullah ibn rawaha al-ansari duk shekara shi zai je khaybar yayi kintaci bana me za a samu shine shine khars khars shine ka dubi dabino kafin ya nuna ko kafin ya gama nuna in ya fara nuna ya fara kamar da ake cewa bada salahu ya bayyana cewa zai yi daidai kalau to sai a iya kintace sai a ce wannan ana tsammanin za a sami buhu kaza a wannan bishiyar dabina to sai ya zo ya kintace sai ya ce wannan za a samu kaza wannan za a samu kaza wannan za a samu kaza don haka bana abu kaza za mu zo mu karba agunku abu kaza kuma naku ne domin da yahude ba amince masa yaudara ko in aka ce sai an gama gaba ɗaya za a zo a karba za su yi ɓoye wani abun sai iya abin da suka ba ku to tun kafin ya gama nuna sai a turo abdullahi ibn rawaha sai ya zo ya wannan kintacen sai ya kawo a cikin abin da shi malamin bai kawo ba a nan shine wata shekara da abdullahi ibn rawaha ya zo sai waɗannan mutane yahuda suka ce gaskiya su za su kai ƙara sagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuntata musu a kintacen da yake yi ma'ana yana yin lissafin yana sa shi da yawa ta yadda za a zo a nemi rabin da za a nema za su kwanciki shine sai suka ce to kai bawan Allah mu dan daidaita mana za su dan bashi wani abu rashawa yadda za su toshe masa baki duk abin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan shine sai ya ku makiya Allah in ba ku san wani abu ba wannan bawan Allah wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bayan kasan nan ba abin da nake so irin sa a bayan kasan nan kuma ba abin da na tsana a zuciyata irin ku don haka ba zan yaudare shi ba in karbi rashawa a gunku don in cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan yi ba kuma duk yadda nake son shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin kiyayyar da nake muku ba za ta sa in kasa muku adalci ba ma'ana abin nan da ku ga nayi to haka ya kamata a yi shi ban cuce ku ba kuma dama ba zan karbi dukiyar ku in yaudari manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shi kuma yana nuna mana me tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa a kowane lokaci menene a zuciyarsu adalci duk yanda aka tsani bai hude to kar a yi masa rashin adalci mun fahimci wannan ko ba ka ce a kai da Allah rabu da su ai da mai Yahuda ne me idan an cuce su Allah madauki ya hana mu wannan duk yadda ka tsani dan adam ko me ya tsakanin ku to kar kai masa rashin adalci wannan ita ce tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da haka kar ka bari ya ayyuhal muslimin ina faɗin waɗannan abubuwan dan mu dauki darussa ne ba wai kafirai ba dan uwanka da kake damuwa ma da shi akwai wata matsala tsakaninku kar ka kasa masa adalci saboda akwai matsala tsakaninku adalci ka'ida ce karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa ce ta alqur'ani kada a samu wani lokaci da zaka yaudaru wani mutum saboda akwai gaba tsakaninku ko ka halattawa kanka ka cuce shi kace a wannan mutumin banza ma in an yi masa kaza ma me ai ba komai wannan haramun ne ina fata mun fahimci wannan daka da kafiri da wanda ba kafiri ba wato dan uwanka musulmi haramun ne kai masa abin da yake rashin adalci sai shi wa qasama ardh khaybar ala to yanzu nan zai bayyana mana wannan kasar ko filaye na khaybar da dukiyoyin nan ya aka rarraba yace wa qasama ko wa qusima wa qasama ne da shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ardh khaybar kasar khaybar ala 36 sahman ya kasa ta kashi 36 kashi nawa 36 jama'a kullu sahmin mi'ata sahmin kowanne daya daga cikin 36 nan ya kunshi yanki yanki har 100 ma'ana a cikin 30 bayan an kasa 36 to kowanne yanki daya ya kunshi rabon mutum 100 kun gane abu kun ga kenan nawa 1360 mun fahimci na yawa saboda 36 idan kai sau 100 nawa zai baka shine wannan ko yawa to shine sai yake cewa fakanat 3000 an 3000 kai ko yawa 3600 yawa 3600 eh fakana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin da shi da musulmi suna da annis min zalika suna da rabi a cikin 3600 in aka raba biyu 1800 haka ne ko yawa to wannan shine rabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi wa huwa 1800 sahm shine kashi 1800 yace li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahmun ka sahmi ahli almuslimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa rabo daya ne da shi kamar yadda kowanne musulmi yake da rabo daya ba kereke ne ko wa uzila an-nisfu ko wa azala an-nisfa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware an-nisfa al-akhar daya rabin wa huwa 1800 sahm shine kaso 1800 ai kun gane dai zancan 36 sau 100 3600 aka raba biyu 1800 kowanne rabo to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka raba 1800 nan a tsakanin su shi ma kaso daya samu kamar da kowanne musulmi ya samu mun gane wannan saura 1800 shi kuma ya akai da shi gashi linawaibihi ga wannan aka ware shi ga naiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikatan sa da ya tura wurare wa ma yatanazzalu bihi min umuri almuslimin da kuma abin da zai rika sauka na lamuran muslimi daga shi za a rika dauka ana amfani da shi ana yi sauran abubuwan gudanar da rayuwar muslimi wa inna ma qussimat ala 1800 sahm me yasa aka raba a 1800 kaso 1800 din can na farko a kun gane na biyun me aka yi da shi ko an ware ga ma'aikata da suke nesa da aka tura su kuma duk wata maslaha ta musulmi in ta taso daga wannan za a rika dauka ana amfani da ita to me yasa aka yi wannan kashi biyu kowanne 1800 din nan yace li annaha kanat u'matan min Allah li ahli al-hudaybiyyah domin wannan ciyarwa ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar kyauta ta musamman ga mutanen Hudaybiyyah man shahida minhum wa man ghaba cewa duk mutumin da ya halarci sulhun Hudaybiyyah wanda ya zo Khaybar da wanda bai zo Khaybar ba to yana da rabo a wannan tunda an sha wahala a abin nan sulhun Hudaybiyyah kuma ba a samu wata dukiya ba yanzu ne aka samu dukiya ta ganima mai yawa kun san Yahuda dukiya ne da su to an tara dukiya mai yawa tunda an samu sai aka ce a ware wannan mutanen duk da suka je sulhun Hudaybiyyah a yau ne za su samu rabon su na ganima da fatan kun gane su nawa ne mutanen da suka je sulhun Hudaybiyyah yace wa kanu 1400 su mutum 1400 kuna fahimta wa kana ma'ahum 100 faras kuma a cikin su akwai doki guda 200 likulli farasin sahmani kuma dama in aka yi yaki aka samu ganima kowanne doki shi kansa dokin ana bashi rabo kun san kula da doki wahala ce ina masu doki ka tambayi masu hawa doki masu sarauta ko da dan hawan sallah mutum ya aje dokinsa to ka tambaye shi irin wahalar da yake sha wajen ciyar da doki duba adalci na musulunci in aka yi yaki aka samu ganima aka tashi rabawa to shi dokin a kashin kansa rabo biyu ake bashi ba wai rabo na mutum ɗaya ba, a'a shi mutumin za a bashi rabo ɗaya, dokin kuma rabo biyu, saboda gudanar da shi. Kaga kenan duk mutumin da yake da doki zai tashi da rabo na uku, rabansa kwaya ɗaya da rabon dokinsa guda biyu. To haka aka yi. To kaga kenan tunda su 1,400, kaga sauran 400 kenan a cikin 1,800. To tunda dawakin guda 200 ne, ashe kenan kowanne doki rabansa biyu, kaga 400 nan ta fito. Mun fahimci yadda aka yi? Yawwa. To shine fa qussimat ala 1,400 sahm, shikenan wannan shine dalilin da yasa rabon ya zama 1,800. Mutane 1,400, dawaki 200, kowa rabansa biyu, kaga 400 ta fito, 1,800 ta cika, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara abin kenan. Shugaban masu iya shugabanci sai sai fasara lil farisi 3 ashum, sai zama kowanne mai doki yana da rabo uku. Walil rajili sahmun wahid, wanda ke tafi a kafa kuwa rabansa daya, haka zai samu. Wani zai ce to ai mai tafiya a kafa ya fi shan wahala, ko mai doki ko yana kan doki. To ai mai doki tunda ya taho da dokinsa ya gitta abubuwa uku ne, ai abubuwa biyu ne cikin hatsari a wajen yakinsa, shi zai iya mutuwa, dokin zai iya mutuwa. Sannan tunda aka samu dukiya bayan an tsira, to gudanar da wannan doki da ciyar da shi da wahalhalinsa, akwai bukatar a taimaka masa da wani abu domin ya samu karfin da wani jihadin ma in yazo zai fitar da shi. Mun fahimci abu? To sai sai wa yadullu ala kasarati maghanim Khaybar ma rawahu al-Bukhari, daga cikin abin da zai nuna mana yawan ganimar da aka samu a yakin Khaybar, abinda Bukhari ya ruwaito an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar kala ya ce ma shabi'na hatta fatahna Khaybar, ishi wallahi tunda muke ba mu taba koshi ba sai da muka ci yakin Khaybar din. Koshi sahabbai ba sa koshi, ba abinci, ba dukiya, wahala ake sha. Ku duba ku gani, duk da wahalan nan a haka suka yada musuluncin nan, suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka fito suka bar gidajensu suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wahala, ba a cikin dadi bane, ballantana a ce sun zo sun yi munafinci karkashin sa dan su samu dukiya, ba dukiyar, wahala ce. Don haka duk wanda ya nace ya dage ya makalewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahala ya sha, ballantana a zo a tuhume su da cewa munafikai ne, wani abin duniya suke so, ina abin duniya, sai yanzu ne aka fara samu. Shine Abdullahi ibn Umar yace wallahi wahala muke sha, koshi babu ɗayan mu da yake koshi, sai da aka samu dukiyar nan ta Khaybar, shine mutum zai iya zama har ya samu abin da zai sa a bakin salati, kamar da Bahaushe ke cewa har a ce an koshi, kalmar koshi dai yace bata taba tasowa ba sai da aka ci wannan yaki aka samu wannan dukiya. Sai yake cewa wa ma rawahu an Aishata, da kuma abinda Bukhari ya ruwaito daga Aisha qalat Aisha radiyallahu ta'ala anha tace lamma futihat Khaybar, yayin da aka ci yaki a kan Khaybar aka samu ganima, qulna a lokacin ne muka ce al'ana nashba'u min at-tamr, yanzu ne zamu koshi da dabino. La ilaha illa, koshi da me tace? Dabino, dabino, dabino fa ba gero da dawa da doya da acca da shinkafa da kayan dadin da kuke ci yanzu ba, dabinan nan samun sa da yawa shi da abinci. Ai mun sha magana akan yadda suke amfani da dabino, ko to mu je. Sai yake cewa Aisha tana cewa al'ana nashba'u min at-tamr, yanzu zamu koshi da dabino. Tunda dama a Hijaz, in aka ce Hijaz, menene Hijaz? Kullum ina gaya mana ban san Hijaz, me Hijaz mana wai? Ai yawa, Taif da Makka da Madina, wuri ga rikewa. In aka ce Hijaz, kasashen Larabawa haka suke aka kashe kowanne da sunansa, kuma har zuwa yau akan faɗa. In an ce Hijaz, ana nufin da Makka da Madina da Taif, eriyoyinsu da kasashen da suke karkashinsu, shi ake ce ma Hijaz. In kuma aka ce Najd, shine inda Riyadh take yanzu da Qasim da makamantansu, sai can bangarorin Yemen su ma gefensu daban, duk waɗannan ana ce musu Aljaziratul Arabiya. Mun fahimci abu? To a area Hijaz dama da Madina ne da Khaibar nan ne ake samun dabino ai kun san garin Madina guri ne mai dabino wani daga cikin mutanen Madina yana ban labari cewa dabino nau'i nau'i shi a kansa ya san nau'i 70 nau'i nau'i guda 70 ba dama akwai irin su gashi nan irin wanda muka sani mu yanzu akwai daga guda biyu ne siki da wannan busasshe ko to shi kansa wancan siki nau'i nau'i akwai rutab nau'i nau'i in kana zaune dai a nan in ka gansu zaka iya ganewa gurgudan yadda suke don haka dabinan nan shine ainihin abincin balarabe kuma Allah madaukaki wata hikima ta Allah da ya soye rayuwar mutanen malamai masu bincike akan harkar gona da harkar abinci sun yi bincike akan dabino yana da abin da bature ke cewa nutritious value kimar sa ta ciyar da dan adam ta baiwa dan adam abinci tafi abubuwa da yawa da mutane suke ci dabino mutum zai iya rayuwa a rayuwarsa ta duniya gaba daya ba shi da wani abinci sai kwayar dabino ya ci kuma ya sha ruwa to zaka gani zai zauna lafiya har kiba zai iya yi banda dabino ba mai wannan irin abu to suna kuma da nau'o'in abinci daban-daban da suke yi da shi kamar da dai muke yin abubuwa daban-daban da gero kuga dai gero za a yi abubuwa da dama da shi za a yi kunu za a yi fura za a yi gobe za a yi kaza za a yi kaza an kata shi lissafawa za ka samu da yawa za a yi biski ko gashi nan dai nau'i to haka dabino yake a wurinsu abinci ne sosai da za a zo a ci shi da mai da mai ka ji gishiri gishiri kuma ga zaki a hada da madara a ci madaran nan dai da ake tatsowa sai ga kuma mutum har kiba zai kuma zaman sa lafiya duk inda Allah madauki ya sa dan adam to zaka ga ya bashi abinci duk irin area da kake zama sai Allah ya sa kai kofin da ma'ana ka dace da wannan wurin da kake zama irin abincin da ake samu a wurin shi zai ishe ka shi zai wadatar da kai haka Allah madauki ya yi wannan duniyar shi yasa mutum ya fahimci falsafar rayuwa zai ga ya kamata a ce shi mai hakuri ne mai tawakkali ne mai neman na kansa ne amma arziki yana nan a inda yake arziki yana nan a inda kake kai aiki kai bincike kai kwakwalo zaka ga zaka samu arziki insha Allah mu je dai kada mu koma wani zancen kuma da bai yace ina ne yace walamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadinati رد المهاجرون الى الانصار منائحهم يعني عندما الله صلى الله عليه وسلم ya koma Madina muhajirun dama lokacin da suka zo Madina lokacin hijira mutanen Madina ba sun dauki dukiyoyi sun ba wa muhajirun ba dai ba kuma ta wannan ba to akwai abinda ake cewa minha ko maniha almaniha jam'in ta shine mana'ih shine a dauki dabba a baka ka je ka aje kana tatsan nonan kana wato sha ya zama abincinka tana ma kiwo kana ci da ita har lokacin da in ma kuma ka samu dama abin nan za a rika in ta haihu za a rika kama ƴaƴan ana ci mana ana yankawa ana ci mun fahimci wannan akan cewa randa ka samu naka zaka dawo da wancan asalin wannan shi ake ce mamani to shine akai amfani da shi anan lokacin da muhajiruna suka dawo daga Khaibar an yi rabon ganima yanzu mutane sun dan yi kudi kowa ya samu dan abun hannunsa to sai almuhajiruna saboda tsantseni da sha'awar a zauna lafiya kuma ka ji dadin zama da wanda kake zaune da shi bisa kyautatawa da ya maka a baya sai suka dauki irin wannan dukiyoyi da mutanen Madina suka ba su farkon yin hijira suka ce yanzu tunda alhamdulillah Allah ya hore mana ga abu kaza dinku da muka karba sai suka rika mai musu da dukiyoyi da suka karba kuma ba abin shine ma'anar wannan mana'ih din allati kanu manahuhum iyyaha wanda suka kasance sun ba su su minan nakhili na daga dabinai hina sara lahum bi khaybar malun wa nakhilun yayin da suka samu dukiya a Khaibar da dukiya da kuma dabino wannan kenan to sai yar wata gawaina zamu shiga magana akan qudumu Ja'far ibn Abi Talib wal Ash'ariyyin aidama yazo mana a hadisi cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Khaibar akwai wasu da suka yi hijira dinnan ai zuwa Habasha in ba ku manta ba akwai Ja'far ibn Abi Talib yayin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma su biyun nan mun sha gaya muku Ja'far shine babban uwan Ali radiyallahu ta'ala an har tsakanin sa ma shekara 10 ne duka Abu Talib ya haife su to lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su saurara Najashi ya bar su har sai lokacin da ya nema ga lokacin da aka aika takaddun nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aika Amr ibn Umayyah ad-Damri ya tura shi da takarda cewa a ba su dama su dawo Madina to a lokacin ne zamu ji yanzu shigowar su Madina suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Khaibar suka tafi suka same shi mun gane abu sai ce wa fi hadhihi al-ghazwati qadima alayhi ibn ummihi Ja'far ibn Abi Talib wa ashabuhu a wannan lokaci a wannan yaki ne na Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ammin sa Ja'far ibn Abi Talib da shi da waɗanda suke tare da shi suka zo suka hadu suka dawo Madina wa ma'ahumul ash'ariyuna Abu Musa wa ashabuhu tare da su a lokacin akwai Abu Musa al-Ash'ari da shi da mutanansa Abu Musa al-Ash'ari ga labarin da ya bayar da kansa Abu Musa al-Ash'ari farkon zuwan sa Madina shine wannan lokaci kuna ji Abu Musa al-Ash'ari daga cikin sahabbai qala Abu Musa shi Abu Musa da kansa yana cewa balagana makhraju Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta samu mu labarin ta ya same mu lokacin da muke Yaman fa kharajna dan haka sai muka fita muhajirina ilaihi dan mu hijira zuwa gare shi wannan kun san Abu Musa daga ina yake asalin sa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an mutumin Yaman ne al-Ash'ariyun wadanda ake ce ma al-Ash'ariyun dama mutanen Yaman ne sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun suna Yaman suka ji labarin sa suka yi imani da shi basu hijira sun dawo wurin sa ba sai yanzu nan lokacin da aka yi yakin Khaibar din nan mun fahimci abu to shine Abu Musa yake bada labari da muka ji labarin fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma sai muka fito ana wa akhawani li da ni ko wa ikhwani li ni da yan uwana wa fi bid'in wa 50 rajulan min qaumi tare da mutum 50 da wani abu daga cikin kabilar mu mu al-ash'ariyyu rakibna safinatan mun hau a safina jirgin ruwa fa'alqatna safinatuna ila an-najashi bil habashati mun hau jirgin ruwan nan zamu taho sai wannan jirgin ruwa ya angiza ya kada da mu zuwa gefen habasha ba tare da niyya ba iska ta kada igiyar ruwa ta ja mu zuwa a habasha sai ga mu a habasha fawafaqna ja'faran wa ashabahu indahu sai muka dace da muka hadu da Ja'far ibn Abi Talib da shi da mutanansa waɗanda suke tare a Habasha sai muka same su suma anan a wurin An-Najashi fa qala sai Ja'far yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athana wa amarna bil iqamati annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana ya umarce mu cewa mu zauna anan fa aqimu ma'ana don haka kuma ku zauna tare da mu kada ku riga mu tafi a Madina tunda ya san halin da ake ciki shi yace kar mu taho yanzu to kuma mu saurara to kuma ku saurara tare da mu sai lokacin da aka nemi mu zo kuna fahimtar abin fa aqamna ma'ahu Abu Musa ce sai muka zauna tare da Ja'far da shi da mutanansa hatta qadimna har sai da muka taho wannan tafiyar yanzu fa wafaqna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina fataha Khaibar muka dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yace nasara a Khaibar fa ashama lana sai muka hadu da shi a lokacin da aka go za a yi rabon ganiman nan mu ma sai ya sa da mu a cikin wannan rabo din mun fahimci abin ma'ana daga cikin wancan daya kashin na 1800 nan tunda wancan da mana mutanen abin nan ne ko mutanen da suka je yakin Hudaybiya to daga cikin wancan dayan sai aka yi wani rabon aka ba waɗannan mutane da suka zo daga Habasha Ja'far da mutanansa da Abu Musa da nasa mutane mun fahimci abin yawa sai sai wa ma qusima li ahadin ghaba an fath khaybar shay'an illa liman shahida ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai raba wani abu na dukiyar nan ga wani wanda bai je yakin khaybar ba banda mu ba wanda aka baiwa wani abu na dukiyar khaybar sai wanda ya halice yakin khaybar din sai kuma dama wanda aka baiwa na sulhu hudabiya illa li ashabi safinatina ma ja'farin sai mutanen jirgin mu da muka zo tare da kuma mutanen ja'far wa ashabihi da mutanansa qasamana na ma'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mana rabo tare da su mun gane wannan ashe su ma daga dawo su daga habasha sun sami wato wannan kuma da habashan nan fa Ethiopia da muke ji yanzu a yanzu gari ne mai talauci ko to da nan ne garin arziki da can baya hatta mutanen Hijaz suna fita su je habasha ne neman abinci akwai kun san malamin da ya tabe mana waya lokacin tafsiri malam Muhammad bin Abdullah Zarban yake ba mu labari yana cewa ya san lokacin da suna yara a area garin su shi daga area Albaha yake ba su da nisa daga Yemen kuma ba wahala a tsallaka zuwa Habasha shi yake ba mu labari yace yana da wayo lokacin da ana tsabar talauci a Saudi Arabia yace mahaifin su Habasha yake tafiya ya samu musu abinci shi da wayansa fa shi wannan kun ga shekarun nan kenan nan shekaru 70 80 da suka wuce kawai yace Habasha zai je ya samu musu abinci in yaje zai dawo da gero da dawa shi geron nan irin naku na Najeriya da muka gani da shi da dawa haka zai samu in yazo shi ina rumbu da ake yi na gini din nan za a gina na ƙasa yace a ciki za a boye wannan geron da dawa in ya tashi tafiya zai ɗebi iya abin da za a ci har ya dawo yace kar a taɓa rumbun nan saboda kada ya ƙare a sha wahala to sai idan ya tafi bai dawo ba abinci ya ƙare za a shiga wahala yace wallahi sai su yi wata dabara akwai wata kofa a jikin rumbun yace sai su samu kara ko wani ice sai a tsoma shi a ruwa sai a tura shi cikin rumbun nan sai dan kun san wannan dole dawar ko geran za ta makale a jiki sai su jawo sai fito to abin da ya biyo wannan abin nan isa sai a marmace sai a zuba a kwano sai a sake jikawa sai a sake tura shi da haka sai sun samu abin da za su ci kafin ya dawo yace wannan ni'imar da kuka gani ba ta dade da zuwa mana ba ba wani lokaci ne aka sha mai wahala ba ko aka dade kai mai tsawo yace wahala da tana nan an sha ta yace don haka lamarin Allah ba abin da baya juyawa mutane a cigaba da tsoron Allah a cigaba da hakuri ba inda ba a yi talauci ba kada kaga cewa Allah ne baya son ka ya sa muku talauci da sauransu ba inda ba a yi ba amma in kai hakuri Allah madaukaki zai kawo kuma aka bi dokokin Allah kowa ya bada haƙƙin da ke kansa daga shugabanni zuwa ƙasa kowa mai shugabanci ya yi adalci na ƙasa ya yi biyayya to zai ga an samu zaman lafiya Allah madaukaki arzikinsa yana nan a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya cinikin to muje yace walamma qadima ja'a farun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talaqahu yayinda ja'far radiyallahu ta'ala anhu ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaqahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare shi shine talaqahu ya hadu da shi ya je ya tinkare shi wa qabbala ma baina ainihi ya sumbaci tsakanin idanunsa ai kuna ganin la'allan masu kallon tashoshin talabijin din Larabawa in an zo ana gaisawa da sarakuna za ku ga suna wata irin gaisuwa sai a tafi kamar za a yi gore fuska da fuska ko sai wani ya kiss din nan tsakanin ido da ido daidai karan hanci na mutumin da yake girmamawa alama ce ta girmamawa ba irin mu bane ko mu yanzu wanda ka ce za ka yi masa wannan ai sai matsala ce ka samu dattijo yana daga cikin abubuwa kun san mutane kowa da al'adarsa balarabe na taɓa gaya mu in kana son kun bata ko yayi maka laifi ko kai kai masa laifi na taba ga mana ai a baya lokacin sulhu hudaybiya lokacin da wannan urwatu ibn mas'ud ne ko athqafi da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauni lokacin al-mughira ibn shu'ba yana tsaye akan sa sai ya sa hannu ya taba gemin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne nan kaga rashin kunya za a yi ko to alama ce ta girmamawa saurayi in yayi wa tsoho laifi yazo gaban sa ya taba gemin ya ce baba yi hakuri wannan ba zai yi ba ko agun bahaushe agun bahaushe sai dai kai wani abu daban eh amma wannan ba zai yi ba to daga cikin irin wannan alamun har yanzu shine ai asumbaci tsakanin idanu tsakanin idanu guda biyu ka samu wurin sai ka sa bakinka a wurin kai haka ka tsotsai shi wannan shi ma alama ce ta kauna alama ce ta girmamawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo tinkari Ja'far dan Abu Talib dan ammin sa yayi masa irin wannan wato gaisuwa wa qala har yake shiwa wallahi ma adri bi ayyihi ma afrahu wallahi ban san wanne ne yafi bani farin ciki ba bi fathi khaybar am bi qudumi ja'far wannan nasarar da muka ci a khaybar ko kuwa zuwan ja'far shi kadai ya ishe ni farin ciki dan Allah wani irin farin ciki ne ba zai shiga zuciyar ja'far ba in aka gaya masa wannan magana wannan ita kadai ta ishe shi matsayi da daraja abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanne farin cikin zai gabatar wanne abu ne yafi bani farin ciki wannan nasarar da muka ci kun ga ba wannan cin nasara ce tasa cin nasara ce kuma ta addini to ya hada ta da zuwan Ja'far dan Abu Talib yace wannan ne yafi bani farin ciki ko ko zuwan Ja'far dan Abu Talib wannan yana cikin Zadul Ma'ad da kuma Al-Mu'jam As-Saghir na At-Tabarani bai ambata ba dai kuma har yanzu Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi yana nan a cikin karshen Sunan Abi Dawud ya ruwaito min tariqi Ali ibn Mus'ir an Ajlah an Ash-Sha'bi har Malam Albani yake cewa Ash-Sha'bi dai tabi'i ne baya nan akai wannan isar don haka hadisin zai zama mursal amma sauran isnadin mai kyau ne shi yasa yace jayyidun abin nan yace mursalun jayyid mun gane inji Malam Albani hukuncin da yake nan akai cewa mursal ne amma jayyid mai kyau dan haka shi yasa wasu malamai suke amfani da wannan wajen kafa hujja da halaccin irin wannan gaisuwa din idan bako ya zo akwai rubuce-rubuce da malamai suke akan wannan waɗanda suka da'afa hadisin suka ce ba a yi wanda kuma su ba su da'afa ba suka ce mursal ne jayyidin kamar da Albani ya ambata to suna iya kafa hujja da shi yace wa kana qudumu haula'i gabatowar waɗannan mutane ala athari ba'thir rasuli sallallahu alaihi wasallama ila an-najashi amr ibn umayyah ad-damri wannan zuwan da su Ja'far dan Abu Talib suka yi ya zo ne bayan aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na Amr ibn Umayyah ad-Damri da ya tura shi ila an-Najashi gura wurin Najashi ya talubu tawjihahum ilayhi wanda ya nemi a juyo da a fuskanto da waɗannan a tallafo su a ce su taho zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa arsalahum an-Najashi ala markabaini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo su akan abun hawa biyu ma'ana safina abun hawa na ruwa wa kanu 16 rajulan su 16 ne su mutanen Ja'far din radiyallahu ta'ala an me yasa yace abun hawa saboda sai an hau ruwa fa mun wanda yake aljaziratul arabiyya da map da nan nuna muku Ethiopia tana cikin ai shine suke ce ma alqarun al-ifriqi ba kwaji ana fada laraba suna cewa alqarun al-ifriqi the horn of africa horn kusan horn ai na binin kaho in ka duba map din africa yayi wani kaho daidai inda ethiopia suke to sai ka tsallake ruwa sai ka shiga arabian peninsula wannan suka geography ku duba map ku gani to ethiopia a wannan horn din take tunda akwai ruwa a tsakani kafin a shigo kasashen Larabawa dole ne sai an hau safina shine abin da ke nufi shi yasa sai ya turo su akan markabai ne sannan sai yake cewa ma'ahum man baqiya min nisa'ihim tare da su akwai abin da ya rage na matan su wa auladihim da kuma ƴaƴan su wa baqiyatuhum ja'u ila al-madinati qabla dhalika sauran kuwa sun riga sun zo Madina ne tun kafin haka akwai waɗanda suka baro Habashan suka taho Madina tuntuni waɗannan kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su zauna a can har sai lokacin da ya neme su to daga baya shine ya tura Amr ibn Umayyah al-Damri yaje ya taho da su yaje ba da kai sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ba su dama su taho Madina ta yi kyau lamari yayi kyau shine suka dawo daga Habasha suka dawo Madina wannan karo to dole mu saurara anan ne so darasin mu na gaba zamu ji yadda akai auren Safiyatu bintu Huyayyin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta gata tana cikin kamammun yaki kuma ita ce yar shugaban wannan kabila na wato Yahudawa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta a matsayin baiwa ya yanta ta sannan ya aure ta yasa sadakin nata shine wannan yancin ai musuluntarta musuluntar da tayi shine sadakinta kuma ya aure ta zamu zo mu ji yadda wannan abu ya gudana insha Allah darasin mu na gaba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi ilimi mai amfani ilimin da zai kara mana tsoron Allah da zai ja mu zuwa shiga aljanna muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana al'amuran mu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu da kwanciyar hankali da natsuwa dukkan abin da zai dagula mana lamari Allah madauki ya kau da shi Allah ya tsare musulmi da rayuwarsu da dukiyoyin su da matan su da ƴaƴan su a ko ina suke a wannan duniya ta mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare musulmi a wannan kasa ta mu dukkan bala'i dake tinkaro su Allah madauki ya kau da shi Allah ya ba mu hadin kai da kaunar juna ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk